abu na gaba shine ma yu'awwadu bihi al-awladu, abinda ake nemar wa yara tsari da shi, ma'ana dukan mu da Allah ya mana arziki da yaya, to akwai addu'o'in da ake karantawa yara ana tofa musu dan neman musu tsari. Yaran nan jariri ne, yau aka haife shi, jiya aka haife shi, goyonsa ake yi, rarrafe yake yi, matuƙar dai bai kai girman da zai iya yi wa kansa addu'a ba. Hasa akwai yaran da ba za su iya wa kansa addu'a ba, wataƙila shekarun bai kai ba, ko wayan bai kai ba. To wannan akwai haƙƙin iyaye, musamman mata da a gabansu yaran da suke kwanciya, to a koya musu haddace irin waɗannan addu'o'i su rinƙa yi wa yaya. Ka daina barin matarka tana barin ƴaƴanka suna zuba haka kullum suna kwanciya ba tare da addu'a ba. Abin mamaki akwai wani bawan Allah, ko dake ba zai zama abin mamaki ba tunda daman annabi ya ce ayi, ya daɗe yana ta wahala an masa haihuwa yaron, to sai zama kullum da daddare yaron baya iya bacci. In ka ga abin da yake zai baka tausayi, sai rinka firgita ya rinka tsorata kamar an zabure shi, ka ji ya kwalla ihu kamar wani abu ne ya soke shi, kuma ba komai a jikin shi. Sun je asibiti an auna an ce ba ga komai ba wallahi, to shi kuma bai kai shekarun da za a yi ta dura masa maganin bacci ba, to kuma a cikin baccin ma yake. Ya zo na ce masa, to ga abinda annabi ya ce a rinka yi wa yara an za su kwanta. Ya masa addu'a, ka tofa masa ayatul kursiyu, tabbatar ana masa kul huwallahu falaq ila nasi inna a tofe shi a shafe shi tas da wannan addu'ar, insha Allah zai daina, kuma wallahi kai daina tas sai dai tarihi. To kaga cikin abinda annabi yake faɗa mala akwai albarka a ciki. Amma ina so in gaya muku da yawa-yawan matanmu, to su ma din ba su addu'a za su kwanta, ba za su yi wa yayansu. To in ma Allah ya jarrabe ka matan ba ta yi, sai ka daure ka zo dai kafin ka kwanta, ka bi ta kan ƴaƴanka, tabbatar yaya kwance su, sai musu addu'a ka ɗan tattofa musu. Akwai albarka a bakin uba. Mun karanta da ku a nan, Allah yana gaggawan karɓan addu'ar uba ko uwa a kan ɗanshi ko ɗanta. Wannan addu'ar kuma ta alheri ne ko ta sharri, kamar yadda kake son babanka ya sa maka albarka a rayuwarka, to kai ma ka sa albarka akan yayanka mana. Kuma bai zai rage ma komai ba, ba kana zama ka sa talabishin a gaba kai awa biyu ma kana kallo ba a banza, kana kallon wataƙila abin da bai zai ma amfani ba la fi duniya wala fil akhira. Amma ba za ka iya ware minti biyar ka bi yayanka ka zanto ba musu addu'a ba, wani lokacin ka ɗauki matan a rinka yi tare da su, saboda ko da baka nan sai a rinka yi. Yana da muhimmanci. Bari ku ji kissar abin da ya faru. Abdullahi ibn Abbas ya rawaito wannan hadisi, ya ce kana rasulullah sallallahu alaihi wasallama yu'awwidu al-hasana wal-husaina radiyallahu anhuma وعيدكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. وعيدكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. Jama'a ya ƙoƙari a haddace wannan addu'ar, suna da amfani. U'izu kuma bi kalimatillahi tamma min kulli shaitanin wa hamma wa min kulli ainin lamma. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake wa wato Al-Hasan da Husaini. Me yasa aka ce yake wa Hasan da Husaini? Ai jikokinsa ne, saboda bai da ƙananan yaran da zai musu. An gane ko? Tunda su ne jikokinsa ƴaƴan Aliyu kuma ƴaƴan wato na Fatima. Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama yana bin Hassan da Husaini, yana musu addu'a, yana tofa musu. U'izu kuma, ina neman muku tsari, kuma me yasa ce kuma? Saboda su biyu ne, kalimatillahi tamma da kalmomin Ubangiji, sunan nakinsa kyawawa da littattafansa da ya saukar da ke tattare da bayanansa da maganganunsa da sifofin Allah cikakku, duk waɗannan gaba ɗaya ina tawassuli da su, ina neman muku Allah ya kare ku don albarkacin waɗannan. Allahu akbar. U'izu kuma bi kalimatillahi tamma min kulli shaytanin, daga dukkan wani shaidan, duk wani shaidan Allah ya ba ku tsaro da kariya da shi. Wa hamma, da duk abin da yake da dafi, shine hamma.